Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Murtala Faruk sun yi nan ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin namu na safiyar yau Juma'a 1 ga watan Disamban shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muka tafi da su, ga Hafiz da kanun labarai.
To Murtala, kungiyar Hamas ta amince da sakin wasu sabbin mutane da aka yi garkuwa da su a rana ta 7 ta yarjejeniyar da suka cimma da Isra'ila. Ukraine na zargin Rasha da rashin musayar fursunoni tsakanin kasashen biyu da ke fada da juna cikin 'yan watannin da suka wuce. Wata kotun ɗaukar ƙara a birnin New York na Amurka ta maido da dokar da ta hana Donald Trump yin tsokaci game da ma'aikatan kotu.
To bayan labaran duniya, za ku ji cewa ƙudurin dokar kasafin kuɗin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatar ya haifar da cece-kuce a gaban majalisar dokokin ƙasar.
Kawai suka farma garin din aka yi gina-gina a wurin, bayan can wace gari aka gane cewa to ga wayannan an mutu bangaren nan, an mutu can, an mutu.
To sama da mutane 60 suka rasa rayukansu a jihar Taraba da ke arewacin Najeriya biyo bayan wani artabu tsakanin haɗin gwiwar jami'an tsaro da 'yan banga da kuma wasu 'yan bindiga da suka kai hari a wani ƙauye. Za mu kawo muku shirin manuniya kamar kowace ranar Juma'a, kuma yau ma za a ji nasiha daga bakin malam. To amma kafin nan, sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Jiya Alhamis, kungiyar Hamas ta ce ta sake sakin ƙarin wasu Isra'ilawa 10 da ta yi garkuwa da su, da kuma garokin mutum 3 cikin waɗanda aka yi garkuwa da su, bayan da masu shiga tsakani suka cimma yarjejeniya don dakatar da buɗe wuta tsakanin Isra'ila da Hamas zuwa kwana na 7. A nasu ɓangaren kuma, ana sa ran Isra'ila za ta saki wasu Falasɗinawa da ke ɗaure, bayan tattaunawar da aka yi kan ci gaba da tsagaita dakatar da wuta a cikin mintuna 15 na wa'adin kwanaki 6 na yarjejeniyar biyu da ke shirin ƙarewa. A dab da wa'adin cimma wata sabuwar yarjejeniya, Isra'ila ta amince da ta yin da Hamas ta yi mata na wasu sabbin mutane da aka yi garkuwa da su, tare da ƙarin 'yan Isra'ila 'yan asalin ƙasar Rasha da aka sako a ranar Laraba a matsayin wani ɓangare da ƙungiyar ta sako. Bayan haka, Hamas ta ce za ta sako sabbin mutane 10 da aka yi garkuwa da su, da alama sun haɗa da mata 2 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su, waɗanda aka sako a ranar Alhamis ga ƙungiyar agaji ta Red Cross a birnin zirin Gaza. A wani saƙo da ta wallafa a harshen Yahudanci a shafinta na X, rundunar sojin Isra'ila ta ce bisa la'akari da masu ƙoƙarin shiga tsakani na ci gaba da shirin sakin mutanen da aka yi garkuwa da su, da kuma bin ƙa'idojin yarjejeniyar, za a ci gaba da dakatar da buɗe wuta. Ukraine na zargin Rasha da rashin musayar fursunoni tsakanin ƙasashen biyu da ke faɗa da juna cikin 'yan watannin da suka wuce. Tun farkon watannin fara yakin da ake gwabzawa tsakanin Ukraine da Rasha, Kiev da Moscow sun yi musayar fursunoni da dama, amma yawansu ya ragu a bana, inda rabon da a yi musayar tun a watan Agustan da ya gabata. Kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam na Ukraine, Dmytro Lubinet, ya faɗa a ranar Alhamis cewa musayar ba ta faru ba saboda Rasha ba ta son su yi. Lubinet ya ƙara da cewa fursunonin Rasha da aka kama a Ukraine sun ce suna son a yi musayar, amma a ɓangaren Rasha babu wanda yake son ya karɓe su, kamar yadda jami'an Ukraine suka tabbatar. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun ɗaukar ƙara a birnin New York na Amurka ta maido da dokar da ta hana Donald Trump yin tsokaci game da ma'aikatan kotu, bayan da ya muzanta wani magatakardan kotun da ake masa shari'a da ake tuhumarsa da zargin aikata zamba a New York. Alƙalin kotun Arthur Ingram ya sanya umarnin hana yin magana ne a ranar 3 ga watan Oktoba, bayan da Trump ya wallafa wani kalami na ɓatanci game da magatakardar alƙalin kotun a shafukan sada zumunta. Saƙon da ya wallafa ya haɗa da zargi mara tushe game da rayuwar magatakardar. Hakan ya faru ne kwana na 2 na shari'ar da ake yi na ƙarar da Attorney General ta jihar New York Letitia James ta shigar. Ana zargin Trump da ƙara yawan dukiyarsa kan bayanan kuɗi da aka yi amfani da su wajen samun lamuni da ƙullayar jeniyoyi. Sai dai tsohon shugaban ƙasar na jam'iyyar Republican ya musanta aikata ba daidai ba.
An jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan, rahotanni daga jihar Taraba da ke arewacin Najeriya sun bayyana cewa sama da mutane 60 suka rasa rayukansu biyu bayan wani artabu da aka yi tsakanin 'yan banga da kuma wasu 'yan bindiga da suka kai hari a ƙauyen Kimkim da ke gundumar mai hula. Wakilin Musa Lusulado na ɗauke da ƙarin bayani.
Al'amarin da ya faru ne a ƙauyen Canti da ke gunduman mai hula a ƙaramar hukumar Bali a jihar Taraba, inda ake zargin cewar wasu 'yan bindiga ko kuwa 'yan kwashin daji suka kawo hari wannan ƙauyen, suka yi ta harbi mai kan uwa da wabi, lamarin da ya janyo artabu da kwanton ɓauna tsakanin su 'yan bindigan da kuma 'yan banga mazauna wannan yankin, lamarin da ya yi sanadiyar kashe rai aƙalla 70, kamar dai yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba SP Usman Abdullahi Jada ya shaida mun cewar
su wa'annan 'yan sandan da sojoji da haɗin gwiwan 'yan banga suka cimma nasara tarwatsa wa'annan 'yan bindiga ɗin, kuma aka yi nasarar samun kashe da yawa daga cikinsu, wadda sauran sun gudu da harbe-harben ciwo na bindiga a jikinsu. Su wa'annan kamin a kawo musu wani ɗauki dai sun sami kashe wa'annan mazauna wannan ƙauyen, kusan mutum 12 suka harbe su a lahira. Daga baya aka sami gudanar da bincike ta musamman, inda aka bi sahunsu aka riƙa samun gawakinsu a cikin ciyawa yashe, wadda zuwa haka alƙablan sun nuna cewa an sami kashe wa'annan 'yan bindigan kusan mutum 50 da wani abu.
Ciyaman Tigi da ke zama komandar da ya jagoranci 'yan bangar da suka yi artabu da waɗannan 'yan bindigan ya shaida min yadda malamarin ya faru yayin da nake tattaunawa da shi ta wayar talaho, inda ya ce
to Allah ya sa mu 'yan banga mun fito gefen Borno da Karerua, mun zo yankin Bali nan wani ƙauyen da ake kira Tonti. Allah ya ba mu nasara, sun yi mamu kisan gilla, sun kashe mamu mutane guda 15 a yankin su, kuma Allah ya sa mu yi nasara mun kashe mutane 30 a wajen su.
A nasu ɓangaren kwamitin zaman lafiya na yankin ƙaramar hukumar Bali a jihar Taraba, inda na tattauna da Honorable Zubairu Sajo wanda ke zama shugaban kwamitin zaman lafiya na wannan yankin, wanda ya ce
sun samu 'yan bangan mu a wasu ma a masallaci aka same su ana sallah, wasu sun yi sallah sun fita kawai suka farma garin din aka yi gina-gina a wurin, bayan can wace gari aka gane cewa to ga wa'indan an mutu ɓangaren mu nan, an mutu can an mutu.
To yanzu kamar mutane nawa aka kashe a kowane ɓangare misali?
To a kowane ɓangare dai gaskiya an kashe mutane da yawa, ɓangaren su 'yan banga da hunters an taɓa su mutum 10, su kuma 'yan ta'adda an taɓa su ya kai kimanin mutane 30 da wani abu.
Shi kuwa Abdu Timtim wanda ke zama ɗaya daga cikin wanda lamarin ya ritsa da 'yan uwansa, shi ma ya yi mana bayani.
Mutanen nan sun ci sun damina suka ƙone min gida suka kashe ni yaro.
Yanzu menene buƙatan ku?
Buƙatan mu gwamnati ta ba mu haɗin kai akan mutanen nan, mu a bar mu da su a ga iya ƙoƙarin mu akan su.
Yanzu aka dai rundunar 'yan sanda da sojoji da ma 'yan sa kai da ke sintiri a wannan yanki na ƙaramar hukumar ta Bali sun yi alwashi tare da lasar takobin cewar su za su yi dukkanin mai yiwuwa domin ganin an kawo ƙarshen wannan matsalar. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Sa gaida Salisu Lado, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta toshe hanyar sadarwar shugabar masu fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya da ake tsare da ita Aung San Suu Kyi tsakaninta da iyalanta da lauyoyinta, a cewar ƙaramin ɗanta. Dan Suu Kyi Kim Aris ya shaida wa BOA ta wayar tarho cewa kwata-kwata gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta hana shi yin magana da mahaifiyarsa duk da damuwar da ake da ita game da rashin lafiyarta. An kama Suu Kyi mai shekaru 78 a ranar 1 ga watan Fabrairun 2021 bayan da sojoji suka yi watsi da sakamakon zaben da jam'iyyarta ta yi nasara. Juyin mulkin ya gamu da zanga-zanga a faɗin ƙasar da kuma nuna ɓacin rai a faɗin duniya. An yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru 27 a kan zargin cin hanci da rashawa kan tuhume-tuhume da ake ganin ba su da tushe. Kwanan nan ana hana ta duba lafiyarta saboda matsanancin ciwon haƙori da dadashi wanda yake ba ta wahala wajen cin abinci. A cewar ɗan nata, ya tura wata wasiƙa da wani ƙunshin kayan ba da kulawa tun watanni 2 da suka wuce bayan da ya samu labarin rashin lafiyar mahaifiyarsa, amma har yanzu bai samu tabbacin ko sun kai gare ta ba. Daga ƙarshe, wata 'yar jarida da ta samu lambar yabo wacce ke aiki da kamfanin jaridar South China Morning Post ta ɓace bayan wata ziyara aiki da ta kai kasar Sin a ƙarshen watan Oktoba, kamar yadda kafar yada labarai ta Kyodo News ta kasar Japan ta rawaito a ranar Alhamis, inda ta ambato wasu mutane da ba son ko suwaye ba da abin ya shafa. Mini Chan, wadda ke aiko da rahoto kan tsaro da diplomasiya a Sin, an kasa samun ta bayan da ta tafi Beijing don aiko da rahoto kan wani taron tsaro na kwanaki uku da aka yi a Shanshinshi. A tun dai ranar 31 ga watan Oktoba aka kammala taron tsaro na ƙasa da ƙasa na kwanaki uku. A ranar 1 ga watan Nuwamba aka wallafa labari na ƙarshe da can ta rubuta game da martanin da Sin ta mayar kan yakin Isra'ila da Hamas. Jaridar South China Morning Post, wacce ita ce jaridar Hong Kong mafi girma da ake wallafawa da harshen Ingilishi, wata maido da amsar imel na neman bayani da biyo ta aike mata ba. Abokan Chan sun shaida a gidan jaridar Kyodo News cewa suna fargabar mai yiwuwa hukumomin Sin na tsare da 'yar jaridar suna gudanar da bincike a kanta.
Muhammad Hafiz Baballake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Daftarin kasafin kuɗin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatarwa majalisar dokokin ƙasar ya bar baya da ƙura, yayin da wasu daga cikin 'yan majalisar suka bayyana daftarin a matsayin fanko da kuma yaudara. Daga Abuja ga rahoton Madina Dauda.
Wannan shine karon farko da shugaban ƙasa zai gabatar da daftarin kasafin kuɗi ba tare da rarraba shi ga bangarori daban-daban da za a yi aiki kansu ba. Alal misali, Bola Ahmed Tinubu bai ce an ware wasu kuɗaɗe ga bangaren ilimi ko kiwon lafiya ko noma ko hanyoyi da sauransu ba. Abin da ya yi shine bayyana abin da za a ware wa bangaren manyan ayyuka da ayyukan yau da kullum, da kuma ko a nawa ne za a sayar da gangan ɗanyen man fetur a kasuwar duniya, da kuma ko kan naira nawa ne za a canza dalar Amurka ɗaya. Shugaba Tinubu ya ce minista mai kula da kasafin kuɗi zai kawo bayanan da daftarin ya kamata ya kunsa daga baya. Wani abu da Yusuf Shitu Galambi, ɗan jam'iyyar NPP daga jihar Jigawa, ya bayyana shi da yaudara.
Dokar ƙasa tana cewa a zo a gabatar da kasafin kuɗi a gaban majalisa, amma shi da ya zo kwali kawai ya zo ya aji, amma ainihin gundarin kasafin kuɗin da mai ya kunsa bai zo da shi ba. Ya nuna cewa dukkan wani bayanai da ya kamata a ce kowace ma'aikata ga abin da za a kashe an yi abin dalla-dalla, gaskiyar magana wannan kwalin babu kowa ciki.
To yaya majalisa za ta yi tunda ba a kawo bayyanannen kasafin kuɗi ba? Ga Shitu Galambi.
Za mu yi bakin ƙoƙarin in Allah ya sa mun yi gamawa kafin shekara ta gari yake.
Wani irin ƙoƙari ne tunda ba ku da gundarin abin da kasafin kuɗi ya kunsa, misali kaman ayyukan mazaɓunka?
To abin da ke gaya miki shi ne yanzu dai ba su kuma babu shi, amma watakila wajen satin gobe ko watan gobe a kawo, daga nan kuma sai mu ga miyace. Amma dai yanzu dai an karanta samari na abin da bai da za ta kunsa, an karanta mana benchmark, an karanta manyan ayyuka da sauransu, amma dai mu ga abin a zahiri a rubuce kamar yadda aka saba yi shekara, ko kuma kamar doka ta ce a yi shekara, shi ne abin da ba shi ba.
Amma ga shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar wakilai, Abubakar Bichi, wanda shi ɗan jam'iyyar APC ne daga jihar Kano, ya ce wannan kasafin kuɗi da shugaba Tinubu ya kawo kasafi ne da zai amfani jama'a.
Muna ga wannan bajet ya zo da alherai daban-daban, an ka duba manyan ayyuka na yau da gobe, an ƙara musu kuɗi yadda ake yin su a shekarun baya. So muna ga wannan kasafin kuɗi da aka kawo, shugaban ƙasa ya kawo, zai taɓa al'umma musamman mutane da ke karkara da mutane da suke jihohin wannan ƙasa gabaki ɗaya insha Allah.
Wannan kasafi dai shine mafi yawa a tarihin Najeriya. To ko me Abubakar Bichi zai bayyana mana a game da bashin da ake so a ciwo na dalar Amurka biliyan ɗaya?
A daga ciki shi fa bashi inda za a yi ayyuka ba laifi ba ne. Kowace ƙasa a duniya, in ka ɗauki ƙasar Amerika ta, kowace ƙasa bashi a duniyan nan. Saboda haka in za a yi ciwo bashi a yi aikin hanya, a zo a gina titin ƙasa, a zo a gina makarantu, a gina asibiti, ba laifi ba ne.
Amma akan batun ciwo bashi, ƙwararre a fannin tattalin arziki Dr. Sa'ad Usman ya gargaɗi kan batun ciwo bashi, yana cewa
idan bashin ya yi yawa, kuɗin da muke samuwa na cikin ƙasan ba zai iya yi mana ayyukan da ya kamata mu kuma mu biya bashushukan da yake kanmu ba, domin bashukan nan za mu zo mu biya su, kuma za mu biya uwar ku kuɗin da kuma kuɗin ruwan shine ya kamata Najeriya ta sani.
Majalisa ta ce za ta ci gaba da zama har ranakun Asabar da Lahadi idan ya kama domin a samu kammala aiki kan kasafin kuɗin. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ta gaida Madina Dauda, idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji wani rahoto game da ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya kan daftarin kasafin kuɗin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya gabatar. To amma kada manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba, wato manuniya.
Manuniya. Daddale dalla-dallan dalilan tsadar rayuwar da shugaba Tinubu ya yi a gaban majalisar ƙasa, wasu masana tattalin arziki sun ce rayuwar talaka dai abin ba daɗi.
Matakan da aka ɗauka ya yi bayani tilas ce ta sa a ɗauka, don haka albishir shi ne gaba ta fi baya kyau.
Ba dai abin da muke fata ba kenan, amma tukuna ma matukar wannan manufofin na jari hujja za a ci gaba da su, to akwai matsala.
Game da zarazaren zargin zuke kuɗin 'yan ƙasa da ake yi wa 'yan siyasa, kuwa 'yan majalisar ƙasa ne ke cewa a daidai na zuba zumuɗi.
Ma'aikatan gwamnati barnan da suke wa Najeriya ya wuce misali, ya wuce ma fitan hankali, to amma ba a jin su sai 'yan siyasa.
Sai dai kuma masana diplomasiya a duniya cewa suke juyin mulkin da ake gani a wasu kasashen Afirka fa abin na cike da magudi.
Yanzu duk kusan kasashen farashi na da kaga soja sun yi juyin mulki, suka kuma suna so su yi alaka da kasar Rasha. To abin da duk an koma kaman yar gidan jiya dai, sun kori farashi kuma Rasha ta shigo musu.
Waɗannan fa so mun taumaka tattaɓo cikin tarin murai da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanimu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan baje bayanan gaskiya gaba gadi. Shiri na 146 cikin jerin shashiren manuniyan da kan isar da sako ga al'umma cikin nishadi. Meyuwa kuma kokarin kuga nishadi ga 'yan ƙasa ne ma yasa shugaban Najeriya Sanata Bola Ahmed Tinubu ya gaggauta gabatar da kasafin kuɗin baɗi. Har ma ministan tsare-tsare da kasafin kuɗin Nigeria Sanata Atiku Bagudu na baje bayanin bayyana wa duniya manyan ayyukan da aka tuttuɗa wa maɗuɗin kuɗi.
Majalisa ta ƙasa ta ba shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu dama ya kawo kasafin kuɗi na shekara 2024, kuma ya bayyana cewa gwamnatin tarayya tana da niyyar kashe jimlar kuɗi ₦27.5 trillion, kuma abin sha'awa ya bayyana cewa za a yi ƙoƙari kuɗin da ke shigowa gwamnati ya ƙaru ya kai aƙalla ₦18 trillion domin rage bashin da ake ci. Kuma na biyu, ya yi bayanin cewa amfanin kasafin kuɗi shine amfanin jama'a, don haka za a ƙara kuɗin da ake kashewa ga abubuwa na jin daɗin jama'a da amfani, musamman harkar ilimi, harkar lafiya, harkokin zirga-zirga na hanyoyi da kuma bunƙasa ƙasa da abinci. Duk da haka, ya ƙara bayanin cewa gwamnati za ta ƙara kiyayewa na nuna wa jama'a, musamman waɗanda tashin farashin kaya ya shafa, domin su ji sanyi.
Game da halin ha'ula'in da talaka ke ciki na tsadar rayuwa a Najeriya, kuwa ministan kuɗin Sanata Atiku Bagudu ya ce gwamnati na sane cewa ana sharraɗi.
Dama wancan tsari kamar rungumannin faɗi ne muke yi, ana tsari da ake ganin zai kawo sauƙi, bai kawo sauƙi ba, kuma gwamnati ba ta samu kuɗin shigowa ba. To tunda aka yi waɗannan matakai da kuma ƙara sa ido da ya yi, kuɗin da ke shigowa sun fara shigowa, ana ganin cewa biiznillahi ta'ala wannan shekara da za mu shiga wannan kuɗin da aka sa su kasafi na kuɗi cewa za su shigo. To Suwaji Bola Ahmed Tinubu yana da tausayi. Matakan da aka ɗauka ya yi bayani tilas ce ta sa a ɗauka don kada a yi ta hasara, don haka albishir shi ne biiznillahi ta'ala gaba tafi baya kyau.
Tuni dai masana tattalin arziki irin su Dr. Ismail Muhammad Ancau na kwalejin kimiyya da fasaha tare Najeriya da ke Kaduna, wato Katpoli, suka fidda alƙalamin rubuta raunin tsarin gwamnatin da yace talaka ne yake da abinci amma dai an bar shi da sudi.
Da abin da kasa za ta yi ya zama ɗan kasan ta ba sa cikin yunwa, to akwai sauki. Amma da zaran an cire mannan kamar yadda muka yi bayani, hatta farashi na magunguna da na abinci da duk abin da ka sani yana karuwa, dan haka jama'a suka shiga cikin wani hali na tagayyara. Wannan in ka lura ko a Najeriya sai sa ce abubuwa ana da ya karu da mutane suna da hanyar da za su rayu, dan haka zaka dinga ganin mutane suna fita kusan sun fita cikin hayyacin su, saboda ga inda ake sayar da masara kai nake sayar da shinkafa, dan adam dan Najeriya sun ma rasa yadda za su sa kansu. Dan haka wannan matsala ce wanda ko mu san lokacin karshen ta ba, matukar dai a cika ci gaba da bin waɗannan manufofi na jari hujja kamar yadda muka yi bayani, to al'umma sun dinga shiga cikin wannan halin, kuma mun dinga ganin kalmai kenan, saboda matukar naira aka ce za ta nemo darajar ta a kasuwa ba tare da gwamnati ta bada tallafi ba, to naira za ta ci gaba da faduwa, saboda muna da karancin abubuwan da muke fitar da su daga waje, to matukar za a shigo da su abubuwan da muke amfani da su da ya shafi sutura da ya shafi abinci da duk abubuwan da ka sani, farashin su zai dinga karuwa, saboda sai an sai da naira za a sayo dala, dan haka kusan ba a maga komai ba, ba dai abin da muke fata ba kenan, amma tukuna ma matukar wannan manufofin na jari hujja za a ci gaba da su, to akwai matsala. Hatta wannan gwalan kuɗin da ake ganin kamar an samu dangane da maganar tallafin nan, to ai kuɗin da gurin al'umma suke zuwa, in ma an ce za a mutane aiki ne za a musu asibiti, kuɗin dai wannan da muke ƙara biyan kuɗin mai ɗin wanda da muke sayan lita 195 ko 220, to mu da muke yanzu sayan ta wajen 600 da wani abu, to mu ne dai muke tattara kuɗin, dan haka ba wani abin da aka yi mana, ana ƙara sa mutane suna ƙara shiga cikin talauci ne, kamar a makaloni ne kuma a ce za a baka magani, kaga bai wani ma'ana ba.
Duk lokacin da aka ji labarin laftar kuɗin 'yan ƙasa ta hanyar ciwa-ciwa da camama, 'yan siyasa ake fara zirawa zaren zargin zuke kuɗin kawai saboda an ce sun fi kowa son ganin sun tsallake su raɗi. Sai dai kuma shugaban kwamitin bin diddigin kashe kuɗin gwamnati a majalisar jan tare Najeriya, sanata Ahmad Ali Wadada, ya ce ma'aikatan gwamnati ne ma asali idan aka fita fagen rawa sukan wuce makaɗi.
Abubuwan da muka gano suna da yawa. Aikin wannan kwamiti shine mu binciki duk wani ma'aikata na gwamnati da take samun kuɗi daga gwamnati ko kuma take samo kuɗi wa gwamnati. Mu binciki kuɗin da aka baku daga gwamnati me kuka yi da shi, kuɗin da kuka samo wa gwamnati an ba wa gwamnati kuɗin nan yanda ya dace, abinda muke bincike kenan. To wurare da yawa duk barna da ɗan ƙasa ya ji bai tunanin kowa sai 'yan siyasa, a'yan majalisar tarayya ne suke kwashe kaza, a'a ministoci ne kaza, ma'aikatan gwamnati barnan da suke wa Najeriya ya wuce misali, ya wuce ma fitan hankali, to amma ba a jin su sai 'yan siyasa. Saboda haka bincikenmu na bayyanar mana da abubuwa a matsayinmu na shugabanni, akwai abubuwan da za mu gani mu faɗi wa duniya, akwai abubuwan da za mu gani ba za mu faɗi wa duniya ba, sai dai a nemi gyara kada darajarmu gaba ɗaya na ƙasan ma ya watse. Amma gaskiya saboda Allah barnan da ake yi wa ƙasan nan, Allah Ubangiji shi tsayar da shi.
Kenan ba gyara
da niyan gyara da ƙoƙari da za a yi kan gyara ba zai hana mu yin addu'a ba, amma addu'a kawai ba aiki ba ta yiwuwa.
Game da ƙoƙarin ƙwaƙulo mafita kan juyin mulkin da ake gani a wasu ƙasashen Afirka kuwa, masaniya akan harkokin diflomasiya Dr. Aisha Laraba Abdullahi ta ce ta lura da wasu kasashe ma nema suke kawai su fara lashe tumbudi.
Soje dai ya kamata yana tsaron kasa ne ba shi ne yake mulki ba. To ta wani gefen kuma idan ka duba abinda sojojin suke faɗa shi ne cewa ba a tanada musu kayan tsaron ba lokacin da suke ƙarƙashin gwamnatin farar hula. Sai maga kuma maganar rashin tsaro ɗin nan, mutane a zuwa kana ɗauke a cikin 'yan bandi su ɗauke ka, mutane sun haƙura da gonakinsu, ga kuma yunwar ana fama da ita. So suna ganin cewa wala ala idan sojojin suka zo suka riƙi gwamnatin da kansu wala ala za su samu wannan tsaron. To amma ba lalle hakan ya kasance ba, mu dai har yanzu mu ga alamar hakan na faruwa ba. Shi yasa irin tattaunawa irin wannan ta musamman take da muhimmanci, domin a ga cewa an samu mafita ga wannan al'amari. Amma abin musamman a nan ƙasashen Afirka ta yamma yana mana barazana, amma kuma silka duba kuma akwai zaka ga yawancinsu ƙasashe ne wanda faranshi ta yi renansu, ƙasashe ne wanda kuma suke da ma'adinai. So ana ganin kamar ƙasashen waje ma ba su taimaka ba gurin rudanin da ake samu a wannan ƙasashe, saboda suna zuwa suna ɗiban arzikinsu kuma mutanen suna fama da talauci. Ga kuma yanzu bambancin ra'ayi, yanzu duk kusan ƙasashen faranshi ne da kaga soja sun yi juyin mulki, suka kuma suna so su alaka da kasar Rasha. To abin da duk kaga an koma kaman yar gidan jeye dai, in ba a maida hankali ba sai zaman ja ya fadi, ja ya dauka, sun kori faranshi kuma Rasha ta shigo musu.
Turka duka iyaka batutuwan da zamu iya bace muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa kwanakin da ake kibe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya in ma dai idan su biyu koko dai suna gengedi domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 1274 ne su yi sallamar sakin kujerin da babu damar su wuce sharadi kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi daga kowane kurdi ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.
To madalla a gaida na Ikara. To kamar yadda muka alƙawarta ga nasihar Juma'a tare da Ustaz Sani Jos.
A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd. Sunana Fani bin Salih, director na yaɗa labarai da hulɗa da jama'a na kungiyar Fitan Islam ta Najeriya. Nasihata a wannan rana ta Juma'a mai girma ita ce yadda Najeriya halin da ta fuskanta a halin yanzu abubuwa da yawa na faruwa a ƙasa waɗanda za su iya yamutsa ƙasar ko kawo tashin hankali saboda haka nasihata ita ce kowa ya zauna lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayi kada su yi fasadi a bayan ƙasa kar su kawo ɓarna kar su kawo tashin hankali wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha a maimakon haka mu dinga addu'a fad'uhu khawfan wa tama'a mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah wannan shine abin da zai zama wani mafita a wannan ƙasa tamu dukkan wani mai neman fitina dukkan wani mai neman tada rigima bai fi ƙarfin Allah ba wassalamu alaikum.
To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Jiya Alhamis kungiyar Hamas ta ce ta sake sakin ƙarin wasu Isra'ilawa 10 da ta yi garkuwa da su da kuma garokin mutum 3 cikin waɗanda aka yi garkuwa da su bayan da masu shiga tsakani suka cimma yarjejeniya don dakatar da buɗe wuta tsakanin Isra'ila da Hamas zuwa kwana na 7. A nasu ɓangaren kuma ana sa ran Isra'ila za ta saki wasu Falasɗinawa da ke ɗaure bayan tattaunawar da aka yi kan ci gaba da tsagaita dakatar da wuta a cikin mintuna 15 na wadin kwanaki 6 na yarjejeniyar biyu da ke shirin ƙarewa. Ukraine na zargin Rasha da rashin musaya fursunoni tsakanin ƙasashen biyu da ke faɗa da juna cikin 'yan watannin da suka wuce tun farkon watannin fara yakin da ake gwabzawa tsakanin Ukraine da Rasha. Kiev da Moscow sun yi musayar fursunoni da dama amma yawansu ya ragu a bana inda rabon da a yi musayar tun a watan Agustan da ya gabata. Wata kotun ɗaukaka ƙara a birnin New York na Amurka ta maido da dokar da ta hana Donald Trump yin tsokaci game da ma'aikatan kotu bayan da ya muzanta wani magatakardar kotun da ake masa shari'a da ake tuhumarsa da zargin aikata zamba a New York. Alƙalin kotun Arthur Ingram ya sanya umarnin hana yin maganar ne a ranar 3 ga watan Oktoba bayan da Trump ya wallafa wani kalami na ɓatanci game da magatakardar alƙalin kotun a shafukan sada zumunta. Gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta toshe hanyar sadarwar shugabar masu fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya da ake tsare da ita Aung San Suu Kyi tsakaninta da iyalanta da lauyoyinta a cewar ƙaramin ɗanta. Dan Suu Kyi Kim Aris ya shaida wa BOA ta wayar tarho cewa kwata-kwata gwamnatin mulkin sojan Myanmar ta hana shi yin magana da mahaifiyarsa duk da damuwar da ake da ita game da rashin lafiyarta.
To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai can an jima da ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Dadi Balawe da ya tsara shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalama.